This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 13 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanun labarai.
Tankunan yakin Isra'ila sun daɗa kutsawa arewacin birnin Gaza. Wani jirgin ruwan dakon jiragen yakin China ya nufi kudancin tsibirin Taiwan a ranar Lahadi. Sannan an karrama wata kungiya na mutanen da suka rayu bayan tashin bam ɗin ƙare dangi na Hiroshima.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyar Boko Haram ta ci gaba da zafafa kaiwa manoma hare-hare tare da kashe su da makwashe amfanin gonakinsu a jihar Borno, Najeriya.
Mun yi noma lami lafiya, yanzu girbe amfanin gona kuma ya zama masifa. Bara su mu girbe amfanin gonan mu ba, za su zo su girbe amfanin gona wanda suka samu su tabi da shi, sauran kuma su kona shi.
Yayin da rikicin siyasa a jihar Rivers ke kicinewa, wata kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci kan kasafin kuɗi na gwamnatin jihar na shekarar 2024, inda su kuma shugabancin majalisar da kotun ta ce haramtacce ne ya nuna ƙin amincewa da hukuncin.
Ai, yanzu ana suna shigar da ɗaukaka ƙara, maganar su dawo su yi aiki ko su yi bai taso ba. So ba wani abu da za su ce za su shiga majalisa yanzu su yi sai an gama sauraron shari'a.
Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasir Adamu El-Hikaya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun Isra'ila sun faɗaɗa hare-harensu a arewacin Gaza. Sannan sun kutsa arewacin birnin zirin Gaza da tankokin yaƙi suna lugudan wuta a wasu wurare a unguwar Sheikh Radwan, lamarin da ya tirsasa wa iyalai da dama barin gidajensu, kamar yadda mazauna wurin suka shaida. Mazauna unguwar sun ce dakarun Isra'ila sun yi nasarar sanya shinge tsakanin Beit Hanun, Jabaliya da Beit Lahiya da ke kuryar arewa da birnin Gaza, inda suka sanya shinge tsakanin yankuna biyun. Har sai mutanen da suka so su bi umarnin da aka ba su na su fice daga birnin da iyalansu, sun nemi izini kafin su fice daga garuruwa ukun. Kwanaki uku bayan da Isra'ila ta kaddamar da farmaki mai girma a arewacin Gaza, gwamnatin Hamas da ke gudanar da al'amura a ofishin labarai a Gaza ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe akalla Falastinawa 300 a wurin. Ta ce manufar lalata gidajen fararen hula da wuraren da ke zaman mafaka da Isra'ila ta yi, ita ce su tirsasa musu barin Gaza har abada, zargin da Isra'ila ta musa. Mazauna Jabaliya da dama sun wallafa a kafafen sadarwa cewa ba za mu tafi ba, za mu mutu, sannan ba za mu tafi ba. Taiwan ta ruwaito cewa wani jirgin ruwan dakon jiragen yakin China ya nufi kudancin tsibirin a ranar Lahadi. Yayin da sojojin China suka kafa wani faifayin bidiyo suna cewa mun yi shirin yaƙi, a sa'ad da ake zaman fargaba a Taipei kan yiwuwar China ta sake takalo wani sabon salon yaƙi. China ta ɗauki yankin Taipei da ke ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya a matsayin yankinta ne, ba ta son shugabanta Lai Ching-te, wanda ta ɗauke shi a matsayin ɗan aware. Sannan sojojin China suna gudanar da atisayen soja a daura da tsibirin. A jawabin da ya gabatar na musamman a ranar bikin kasar na a makon jiya, Lai ya ce China ba ta da wani 'yancin wakiltar Taiwan, amma a shirye tsibirin take ta yi aiki tare da Beijing don shawo kan matsalolin sauyin yanayi. A lokaci guda ya bayyana iko da shirin yin sulhu da kuma fushi a kan China. Kusan ƙarni uku bayan da bam ɗin ƙare dangi ya lalata asalinta a garin Hiroshima, Teruka Yahata tana ɗauke da tabo a goshinta bayan da ƙarfin bam ɗin ya jefar da ita. tashin barbashin barabama baman Amurkan da aka dasa a Hiroshima da safiyar ranar 6 ga watan Agustan 1945 sannan wuni uku bayan nan a Nagasaki ya sauya akalar tarihi kana ya bar yahata da sauran waɗanda suka rayu da damuwa da kuma tunanin alhakin tabbatar da haramta amfani da bomb din ya rataya a wuyan su baiwa kungiyar mutanen da suka rayu daga harin bomb din kare dangi na Nihon Hidankyo lambar yaban tabbatar da zaman lafiya na Nobel a dalilin kokarin da suke yi na wayar da kai a game da hadarin makaman kare dangi ya baiwa wannan rukunin mutanen kwarin gwiwa sannan ya bayyana irin kokarin da suke shirin yi nan gaba a cewar Yahata da sauran yan kungiyar to ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
An jima kadan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu Yayin da manoma suka fara tattara amfanin gonakinsu a jihar Borno a Najeriya, kungiyar Boko Haram ta ci gaba da zafafa kaiwa manoman hare-hare tare da kashe su da ma kwashe amfanin gonakin nasu. Wakilin murya Amurka Ibrahim Mustafa ya hada mana wannan rahoton.
A yan kwanakin nan ana yawan samun hare-haren yan Boko Haram a wasu sassan jihar Borno, lamarin da ya kai ga an kashe mutane sama da 10 a karamar hukumar Goza, inda ko a wasu sassan arewacin jihar Borno, yan Boko Haram sun zafafa kai hare-haren su ga manoma a yayin diban amfanin gona. Wasu manoma a karamar hukumar Goza sun bayyana damuwar su inda suke fargaban zuwa gonakin su diban amfanin gona saboda ana yawan samun hare-haren yan Boko Haram.
Mun yi noma lami lafiya yanzu girbe amfanin gona kuma ya zama masifa. Bara su mu girbe amfanin gona mu ba, da su zo su girbe amfanin gona wanda bai musu wasu kona su tafi da wanda suka tafi, wanda suka samu su tafi da shi sauran kuma su kona shi. Jami'an tsoro ya zama to kowane jeji akwai jami'an tsoron da za mu je mu cire amfanin gonan mu.
Agoza kan amfani ya yi kyau, amfanin gona ga shi na ya yi kyau, amma rabi da kwata mutane gaskiya kowa ba ya tafiya gona saboda wannan mutanen gwamnati da taimaka ta talaba ko ma'aikata ta zuwa mana kwashe amfanin gona.
Gaskiya agoza mutane ba sa iya zuwa gona saboda Boko Haram suna kashe mutane sun je cire amfanin gona. Gaskiya gwamnati ta zuba mana sojoji.
A yan kwanakin nan hare-haren yan Boko Haram ya sake dawowa inda suke shiga gonakin mutane suna diban amfanin gona tare da kashe manoma, inda hakan ya kai ga wasu manoma kauracewa gonakin su. Wani masanin al'amuran yau da kullum mai suna Madu Umarabe ya bayyana wannan salo na kaiwa manoma hari tare da diban amfanin gona da yan Boko Haram suke yi zai iya kawo yunwa a gari.
Ga jeji ana ta kashe mutane ana kone amfani, gwamnan ma kanshi ya sani baran nan an samu amfani jeje kowa ya samu amfani, amma gashi yanzu gashi ana konewa ana kashe mutane kwashe su tafi da shi. Gashi kuma wani matsala daban ya zo ya same mu, ko da yake an san dama muna ciki amma yanzu sun sake solo daban. Ana tafiya da mutanen manomin yunwa wannan da muke ciki, wanda suke shiga jejin ma wayansu ma ka kama zama duk yunwa ne, ba wani abu bane. Tunda mun zauna ma mutuwa mu je can ma mutuwa haka, wayansu suna bada da bakin su ma wanda sun dawo daga jeji ma suna koma saboda yunwa, a can kuma sun je suna samun amfani.
Ko a baya-bayan nan yan Boko Haram sun kai hari garin Goza, lamarin da ya kai ga wasu rahotanni sun bayyana harin ya rutsa da dan majalisa mai wakiltan Borno ta Kudu a majalisar tarayya Sanata Muhammad Ali Ndume. A zantawana da Sanata Muhammad Ali Ndume ya bayyana min yadda lamarin ya faru.
To mun kai hari da shauran su, shin wani karin haske za ka yi wannan?
A karin hasken shine gashi ni ne nake magana da kai. Jiya ana tare ni an ji mun cewa an wayansu ma suna cewa na mutu, wayansu kuma suna cewa an ka san waje da ni da sauransu. A ba haka bane abin da ya faru gaskiya shine kamar da nace ma da zan tafi sojoji suna nan tare da ni fiye da ma yadda nake tsammani. Da muna tafiya ne da muka iso junction muka samu labari akan cewa yan Boko Haram sun kai hari suka kashe mutum biyu ma sojojin Cameroon tunda ba ma da soja a kirawa. Rashin kyan hanya ma shi ya kara sa yan Boko Haram din suka samu dama. Akwai tsiraru a ciki suke hada baki da wayannan Boko Haram suna gaya musu abubuwan da
suna basu bayanai
na sirri an fara kwashe amfanin gona. Wato su Boko Haram su ma suna so su girbe inda basu nome ba, ma'ana tunda suna neman abinci. To da suka kai musu ambush sun kashe mutane 8 kauyukan da mutane sun ansa kiran da su fita su je su yi noma, musamman ma a karamar hukuma dina Goza mutane sun fita su yi noma sosai. To amma yanzu yanzu kuma da ana kwashe kayan gona su Boko Haram suna zuwa da rana saka. To sojoji suna iyakan kokorin su da kuma yan civilian JTF duka suna iyakan kokorin su, amma babban matsalan da suke da shi shine ba su da kayan aiki, ma'ana kaman bindigogin da za su kare kansu da shi, motocin da za su yi tafiya da shi da kaiwa da kawa.
Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
To madalla, a gaida Ibrahim Mustafa. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
A ɗaya daga cikin manyan wuraren yawon bude idon kasar Kenya da ke gabar teku, inda akwai wani ƙorama da ke cikin jerin wuraren da UNESCO take so ta sanya cikin wuraren tarihi masu mahimmanci a duniya. Mutane da dama sun fito zanga-zanga don bayyana ƙin amincewarsu da wani ƙudurin da zai samar da kamfanin sarrafa makaman nukiliya na farko a ƙasar ta Kenya. Gundumar Kilifi ya shahara da ƙoramu inda baki suke zuwa a cikin ƙananan jiragen ruwa don su kashe ƙwarƙwatar idanunsu, suna kallon tsuntsaye ko dajin Arabuku Sokoke, wani wuri mai halittu na ban sha'awa da ba a saba gani ba da kuma waɗanda ake farautar su. Wata ƙungiya, Muslims for Human Rights, wanda za a iya fassara ta da ƙungiyar musulmai masu fafutukar 'yancin ɗan adam, ne ta jagoranci zanga-zangar a ranar Juma'a a garin Kilifi zuwa ofishin gwamnan yankin, inda suka gabatar da takardar buƙatar su mai adawa da assasa kamfanin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da dambarwar siyasa ta kici ta kicinewa a jihar Rivers a Najeriya, wata kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci kan kasafin kuɗin gwamnatin jihar na shekarar 2024, inda kuma shugabancin majalisar da kotun ta ce haramtacce ne ya nuna ƙin amincewa da hukuncin. Wannan turka-turkar dai ta sake sa fargabar rashin sanin ranar maslaha kan rikicin siyasar jihar. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kotun ɗaukaka ƙara a baya-bayan nan ta yanke hukuncin amincewa da hukuncin wata babbar kotun tarayya kan cewar kasafin kuɗi na shekara ta 2024 na naira biliyan 800 da gwamnan jihar ta Rivers Musta Siminilayi Fubara ya gabatarwa majalisa ba halattacce bane, inda kotun ta ce shugabancin majalisar dokokin jihar karkashin jagorancin Honorable Edison da ke goyon baya ga gwamnan jihar ta Rivers Musta Siminilayi Fubara ba ta da halaccin saka kasafin kuɗi ya zama doka. Honorable Martins Omawale da ke goyon baya ga tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yensan Moke shine tabbataccen shugaban majalisar dokokin jihar tare kuma da wasu 'yan majalisu 26. Haka kuma hukuncin ya ce dole ne a sake kasafin kuɗi a jihar ta Rivers. Kan wannan dambarwa dai na ji ta bakin Honorable Martins Omawale.
Everybody heard and very clearly too. When the justices made
na cewa ne a yanzu kowa ya ji kuma kowa ya gani abinda shari'a ta yi kan cewar ni ne shugaban majalisar dokokin jihar ta Rivers tare da 'yan majalisa 25. An dai sha kai ruwa rana da yunkurin tsige gwamna Siminilayi Fubara na jihar Rivers wanda yake dai daga bisani yunkurin ya citura tun a watan Oktoban bara. Tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yensan Moke wanda ake kallo shine silar wannan rikici na jihar ta Rivers ya ce
you obey rule of law, that is peace when you say you obey court judgment.
Yana cewa ne ya zama wajibi mu martaba hukuncin kotu, kuma bai kamata ba mu dauki doka a hannunmu. Da zaran ka bijire mu kotu, to daga bisani fa kai ne ka buɗe kofar tashi-tashin hankula. Yanzu dai bangaren gwamnan jihar ta Rivers Musta Siminilayi Fubara yana yunkurin ɗaukaka ƙara dangane da wannan hukunci na kotu na baya-bayan nan. Ga ma abin da yake cewa
we can't fold our hands and allow such a thing to happen.
Yana cewa ne ya zama dole mu ɗaukaka ƙara dangane da wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara. Za mu ƙalubalance wannan hukunci a kotun koli. Wannan dambarwar siyasa da ta kai ga saka bakin shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu a baya-bayan nan, inda shugaban ƙasar ya buƙaci ɓangarorin biyu kowane su ya janye ƙararrakin da ya sa, inda bayanai suka nuna cewar gwamna Siminalayi Fubara ya janye dukkanin ƙararrakinsa, inda daga bisani kuma tsohon gwamnan jihar Rivers Barisa Yenson Moke ya kasa janye duka ƙararrakin, inda wannan ne ya sake danyatar da rikicin. To ko meye dokar ƙasa ta ce dangane da wannan turka-turka? Barista Sadau Garba lawaye ne mai zaman kansa a Najeriya.
Yanzu ana suna shigar da ɗaukaka ƙara, maganar su dawo su yi aiki ko su yi mai bai taso ba. In aka shigar da ɗaukaka ƙara kuma aka shigar da abin da muke ce ma stay of execution, wato da dakatar da zartar da hukunci. Cato na ɗaukaka ƙara ki dakatar da zartar da hukunci. So ba wani abu da za su ce za su shiga majalisa yanzu su yi sai an gama sauraren shari'a.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamida Abubakar Sakkwato. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba, dandalin 'yan jarida.
Masauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin dandalin 'yan jarida na nan sashen Hausa na muryar Amurka. A sabon shirin za mu taɓo abubuwan da suka faru a ɗan tsakanin nan da suka haɗa da wayar gari da aka yi da ƙarin farashin man fetur. Sai kuma za mu duba bayanai daga hukumar Alhazan Najeriya da ke nuna yanzu kujerar aikin haji ko aikin haji mai zuwa na iya kaiwa naira miliyan 10. Sai kuma batun nan na tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello, wanda har yanzu ake tafamar a gangabatar da shi gaban kotu amma abun ya gagara. Ina tare da Almustafa Haji Sufi, wanda shahararren mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum musamman ma dai a yanar gizo. Sai kuma Saminu Sani Azare da ke aiki a gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke nan Abuja. Almustafa, bari mu fara da kai wannan karan, inda za mu duba wayar gari da aka samu ƙarin farashin man fetur a Najeriya. Kusan gwamnati ta nuna ta ɗauki wannan matakin ne saboda farashin ya zo daidai da irin abin da ake ciki na kasuwar duniya.
Gaskiyar magana, wannan ƙarin man fetur da ake yi a cikin shekara ɗaya zuwa shekara Tinubun nan ya ƙara tsawwala wa al'umma. Bana tsammanin shugabannin Najeriya suna jagoranta, suna tunanin abin da take ciki. Yanda za a yi, muna da man fetur a ƙasarmu, muna da inda ake tace man fetur a ƙasarmu irin su Dangote da irin duwakenan abubuwa. Cikin ƙasarmu ta daga cikin manyan ƙasashe a duniya masu arziki man fetur. Al'umma sun ce ba sa son a cire tallafin man fetur, ka cire. Al'umma sun yi zanga-zanga, ka dawo musu da tallafin man fetur, ka ki. Kuma ita kungiyar Kwadago in za ta iya kokarinta ta tashi tsaye ta hubbasa ta yi, in ba za ta iya ba al'umma ita ma sun zama da ita yar amshin shata.
Saminu Sani Azare, me za ka ce? Domin an duba fito da ma wannan matatar man fetur ta Dangote, har yanzu ba za a ce an ga wani tasiri ba kenan cewa za a iya samun sauki ga wannan lamari na man fetur a Najeriya.
Ƙarin da aka samu na farashin litar man fetur daga naira 897 zuwa naira 1000 da naira 30 a gidajen mai na NNPCL, ko shakka babu ya zo wa 'yan Najeriya cikin firgici da damuwa da kuma rashin tabbas a inda suke ganin cewa wannan matsaloli da suke ciki na tsadar rayuwa, to babu faranar da za a kawo ƙarshen wannan tsadar rayuwa sai dai kawai abinda Allah ya kasance da al'ummar Najeriya. Domin ko ita hukumar ta NNPC ba ta da wani tsari takamaimai na ganin yadda za a taimaka a samu sauki ko kuma al'amura su daidaita na abin da ya shafi tsadar man fetur da ake ci gaba da yi. Jama'a na ta korafi game da wannan ƙarin farashin man fetur wanda shi ne haifar da wannan tsadar rayuwa da ake ciki. An ɗauka cewa samar da matatar mai ta Dangote wadda har ta soma ta ce man fetur da sauran dangoginsu zai iya haifar da natija da sauki akan halin da ake ciki. Da ana ta tutiyar cewa dalilin da ya samu ma yake tsada har har ake sa masa tallafi shine saboda ana fitar da wannan danyen mai ne akan shi kasashen ketare a tace shi a kuma dawo da shi waɗannan abubuwa shi ya haifar da wannan tsada da matsalolin da ake ciki haka NPCL take fada to gashi kuma yanzu matatar mai ta ɗan dangwada ta so mu aiki amma duk da haka maimakon ma a samu sauki ma sai tsadar al'amura din suka sake tazara wannan ya nuna cewa akwai cycle kuma hukumar NPCL lalle tana buƙatar a garan bawul ga shugabanninta domin ku shugabanninta ba su da wani tsari wanda zai sa al'umma Najeriya su samu rayuwa ingantacciya duba da cewa duka kusan harkokin yau da kullun na sufuri da sauransu an ta'allaka ne akan yanayin man fetur
to madalla masu sauraro kuna tare da mu ne a cikin wannan shiri na dandalin yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka bari mu duba wannan batu na tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello wanda tun farko hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to EFCC ke neman sa kan tuhumar almundana ko zargin almundana na fiye da naira biliyan 80 yanzu kuma ga wani sabon caji da ya shafi almundanar fiye da naira biliyan 110 da ya hada har da mallakar gidaje na alfarma a ciki da wajen Najeriya ya Bello da kwanakin baya ya nuna kansa kamar ya je ofishin EFCC amma kuma hukumar bata kama shi ba balle ta gurfanar da shi a gaban kotu kuma daga baya magoya bayan ya Bello suka ce yan EFCC din sun jiyar gidansa da makamai domin su kama shi amma hakan ya gagara shin Yahaya Bello ya gagari doka ne Al-Mustafa Haji Sufi
rikita ta Yahaya Bello din nan rikita ce wanda take kunyata kasan nan take kunyata gwamnatin kasan nan take nakasa take rage darajar hukumar EFCC a tsakankanin al'umma da tsakankanin kasashe da suke tunanin kamar Najeriya ta dauke wata hanya ta yakar cin hanci da rashawa ya je hukumar nan ta bar shi ya fito kuma ya dawo hukumar ta zo tana neman sa ba maganan ya gagari doka bace maganan dokar ce bata aiki maganan in kaga ana neman a walakanta ka ko a hukunta ka ko a tuhume ka baka tare da mahukunta ne idan kana tare da gwamnatin ko da mahukuntan sunan ka shafa fafe da mai ba ka laifi duk laifinka sunan sa babu to da haka wannan ba adalci bane idan EFCC dama al'umman Najeriya sun dauki EFCC karam farautar gwamnatin lokacin temeci an za a yi hukunci da gaskiya ba sani ba sabo duk mai laifi a masa hukunci duk mai gaskiya kuma ba shi gaskiyar sa in an yi haka an taimaki al'umma an taimaki kasa wannan shine gaskiyar magana
Saminu Sani Azare kusan shugaban EFCC ya nuna ko su jihohi ma da suka kai kara dake kalubalantar hukumar da hakan ya hana ta tabuka wani abun kirki shin hukumar EFCC za ta iya dogara da wannan ya zama wani tarnaki na hana ta yin aikin ta da doka ta dora mata alakin yi
babu wani tuhume ko kuma kai karar hukumar EFCC da wasu gwamnoni kusan 16 suka yi da zai iya zama tarnaki ga ita hukumar yaki da yau tattalin arziki to annato to EFCC wajen hana ta gudanar da aikin ta da kundin tsarin mulkin kasa ya wajibta mata wannan abu ne abu mai ban mamaki a ce wasu gwamnoni sun dunguma sun kai karar hukumar EFCC suna ma kalubalantar sahihancin kafa ita hukumar EFCC din ne bisa doka suna ganin cewa kamar ma ita hukumar EFCC din ba ta da sahihancin wanzuwa bisa kundin tsarin mulki na 1999 wannan abu ne mai ban mamaki kwarai da gaske a ƙasa irin ta Najeriya wadda cin hanci da rashawa ya mata katutu wadda kusan cin hanci da rashawa da ake zargin wasu shugabanni da aikatawa gaba ɗaya shine hana Najeriya ci gaba ya zama yayi wa Najeriya da baibayi ya hana ta gudanar da duk wasu matsaloli da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya cin hanci da rashawa ya sabbaba shi saboda haka wannan abun kunya ne ga waɗannan gwamnonin jihohi da za su kalubalanci ita sahihancin ita kanta kafa hukumar EFCC din sai dai wala'ala idan ba su san hukumar EFCC din ta gudanar da ayyukan ta yadda ya kamata ba su san ta gudanar da aiki su fito su faɗa cewa su suna adawa ma da yaki da cin hanci da rashawa wannan kada adawa ne da yaki da cin hanci da rashawa shine kawai suke yi kuma wannan babban abun kunya ne ga gwamnonin da suka yi rantsuwa da Al-Qur'ani mai tsarki ko kuma Bible mai tsarki suka ce su za su kare kundin tsarin mulkin kasa za su kare amanar al'umma da aka basu amma suke kalubalantar yaki da cin hanci da rashawa. Wannan abun kunya ne fiye da ake tsammani. Gaskiya ban ji daɗin wannan al'amari ba. Wannan ba abu ne da zai haifar da ɗami idanu ga yaki da cin hanci da rashawa da ake gudanar da shi a Najeriya ba. Kuma Yahaya Bello ai bai bi ƙarfin doka ba. In akwai zargin da ake akan Yahaya Bello, babu dalilin za a ringa yin wasan buya da hukumar EFCC. Dole ne su kama shi, babu da bi ƙarfin doka a Najeriya.
To kafin lokaci kure muna mu je ga darasinmu na ƙarshe a wannan shiri da ya shafi hukumar alhazan Najeriya, wacce ta ba da umarni ga jihohi su karbi naira $8,400,000 a matsayin kuɗin ajiya kafin faɗan farashin kujerar. A bara dai an ji kamar irin haka ne, kuɗin kuma shi ne mafi tsada ma da aka taɓa a tarihin aikin hajji a Najeriya. Al-Mustapha Jisufi, me za ka ce kan wannan? Dai ana maganar yanayin canjin naira ne, ko kuma in ce tsadar dala kan naira.
A cikin al'ummar Najeriya kashi 10 bai wuce kashi 2 bane suke iya cin abinci a rana sau 3. To yanzu aikin hajjin ma da ake ganin ɗaya daga cikin farillai ne na musulunci. Yau gwamnati kaman ta cire kanta, ba ta ma wani nusawa a ciki. Yau ko aikin hajjin da ya gabata sai da gwamnonin jihohi da dama suka shigo suka tallafa wa alhazan suka iya samun cikotan da suka biya kuɗaɗen suka je aikin hajji. Ina kuma gabana da al'amuran suka ƙara kuntata, suka ƙara dumauta, al'umma ta ƙara shiga damuwa, al'umma ta ƙara shiga cikin halin lahaulai. Yanzu a zo a ce kuɗin deposit naira $8,000,000 da wajen $100,000 nawa, ina al'umma za ta iya biya? In dai gaskiyar magana ana buƙatar al'umma su je aikin hajji, a tausaya musu. Maganan darajar naira ko karyewar naira ai duk gwamnati ne ta ja. Don me ba za a ɗauki matakai na ɗaukaka darajar naira ba? Wannan gaskiyar magana, al'umma suna cikin damuwa. Allah ya ba mu dama, idan za a biya naira biliyan ne zuwa aikin hajji, Allah ka hore bayan ka mu amsa kira mu je.
Saminu Sani Azare, ba za ka rasa jin mutane na cewa Allah ya ba mu kuɗin zuwa, Allah ya ba mu kuɗin zuwa. Da ba kuma aikin hajji sai mai guziri ne zai iya zuwa, wato wanda zai iya biya kuma ya barma har wani abu a gida da za a yi amfani da shi kafin ya dawo. Watakila dai an kai wannan lokaci da mutane za su bari sai yadda hali ya yi kar su riƙa damun kansu ga abin da ba za su iya ba.
Idan muka kalli gwamnatocin mulkin soja na baya, ai an daɗe ana ba da tallafi ga gudanar da ayyukan hajji. Kuma wannan ayyukan hajji ɗin da ake zuwa ake gudanar na ibada, ana yi wa ƙasa addu'a ne, ƙasa tana samun albarka da zaman lafiya. A gaya mana, tun lokacin da aka so mu cire tallafi ga ayyukan hajji na ƙasa, wace irin albarka ne Najeriya ta samu? Ana magana cewa hasashen cewa ma aikin hajjin bana ɗin yana iya kaiwa kusan naira $10,000,000. Wadda ita hukumar hajji ta ƙasa ta shawarci hukumomin alhazai cewa lallai su soma karɓin kuɗin da bai gaza aƙalla $8,500,000 na mahajjatan jihohinsu ba. Saboda haka babu dalilin da zai sa gwamnati ta gaza zage damtse wajen ba da tallafi ga ayyukan hajji, wanda wannan zai sauƙaƙa wa al'ummar ƙasa su je su gudanar da ayyukan hajji. Duk ƙasar duniya tana son ta samu albarka, amma na rasa dalilin wannan manufofi na gwamnati, manufofin kuskure da aka da gwamnatocin baya suka so mai na cire wannan tallafi da ake gudanarwa wannan aikin hajji. Wannan ba zai haifar da ɗami idanu ba. Kuma a gaya min waɗanne ƙasashe ne waɗanda suke da arziki suka cire wannan tallafi na gudanar da ayyukan hajji ga ƙasarsu? Wannan ba zai haifar mana da ɗami idanu ba. Lallai ya kamata gwamnati ta sake tunani fiye da ake tsammani. In kuma ana ganin hauhawan farashin dala akan naira shi haifar da wannan, shi ma matsala ce daga gwamnati ne. Ai matakan gwamnati da ta ɗauka ne na tattalin arziki shi ya haifar da naira ɗin ke ci gaba da rugujewa a kullum.
Malamai, mun gode kwarai da gaske. Sai mun sake dawowa sabon shirin na dandalin 'yan jarida, ma tattauna kan wasu muhimman lamura da suke faruwa a nan tarayyar Najeriya. A madadin Saminu Sani Azare na gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke nan Abuja, da kuma Al-Mustapha Jisufi, sai kuma muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin wannan shirin, naku Nasiru Adamu Alhikaya da kan shirya ya gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A taƙaice, dakarun Isra'ila sun faɗaɗa hare-harensu a arewacin Gaza, sannan sun kutsa arewacin birnin na Gaza da tankokinsu na yaƙi suna lugudan wuta a wasu wurare a unguwar Sheikh Radwan, lamarin da ya tirsasa wa iyalai da dama barin gidajensu kamar yadda mazauna wurin suka shaida. Taiwan ta ruwaito wani jirgin ruwan dakon jiragen China ya nufi kudancin tsibirin a ranar Lahadi, yayin da sojojin China suka kafa wani faifayin bidiyo suna cewa mun yi shirin yaƙi a sa'ar da ake zaman fargaba a Taipei kan yiwuwar China ta sake takalo wani sabon salon yaƙi. Kusan karni takwas bayan da bam ɗin ƙare dangin da ya lalata asalinta a garin Hiroshima, Teruka Yahata tana ɗauke da tabo a goshinta bayan da ƙarfin bam ɗin ya jefar da ita. Tashin barbashin bama-baman Amurkan da aka dasa a Hiroshima da safiyar ranar 6 ga watan Agustan 1945 sannan wuni uku bayan nan a Nagasaki ya sauya akalar tarihi kana ya bar Yahata da sauran waɗanda suka rayu da damuwa da kuma tunanin ƙoƙarin tabbatar da haramta amfani da bam ɗin ya rataya a wuyansu.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni Fiona wa mainan dubi, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, sai anjima da daddare idan Allah.